إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya cikin ganin damarsa da horewarsa ya ba mu damar dawowa karatu bayan hutun babbar sallah ta wannan shekara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓi dukkan ayyukan mu da muka gabatar a cikin waɗannan kwanaki masu girma da ma duk wanda a kwanakin da suka saura a cikin rayuwar mu a wannan darasi a cikin littafin ash-shari'a na al-Imam al-Ajurri Muktasar wanda Sheikh Abdul Karim al-Ajurri ya iktisadin sa wannan shine darasin mu na shida a cikin wannan wuni na Laraba 24 ga watan Dhulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447 goma ga watan 6 2026 a kirgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu fadan daidai kuma ba mu ikon aiki da daidai wani bawa Allah ya rubuta takarda sai na ga tunda ta same ni kafin fara karatu tare da muhimmanci makaranta ta kafin karatu yace assalamu alaikum wa rahmatullah malan tambayoyi ne nake da su kamar haka na farko akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa abin da ya rubuta shi la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akila riba wa mukilahu wa katibahu to malam idan mutum a da yana daga cikin mai cin riba ko bayarwa amma yanzu kuma ya daina shin ya za a iya tuba tunda Allah baya karban addu'ar a mai cin haramun wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah madaukaki ya tsine wa mai cin riba da mai rubuta ta da masu shaida a kai ingantaccen hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana nuna haramcin yin ciniki da riba ko rance da riba yana nuna taimakekeniya a kan gudanar da riba shi ma haramun kuma kaba'ira ce daga cikin kaba'irin zunu domin daga cikin abinda ake gane laifi babba ne daga cikin manyan laifuka shi ne ya zama na cewa tsinuwa ta zo a kansa Ibn Taymiyyah rahimahullah da ya zo magana a kan maganar al-kaba'ir malamai suna da manzano masu yawa akan wai me ake nufi da kaba'irul dhunub manyan laifuka to Ibn Taymiyyah rahimahullah gwargwadon bibiyan da yayi wa nassosin alqur'ani da manzanun malamai yace abinda ake cewa kabira ma khutiba bi la'nin aw ghadabin duk abinda aka faɗa a cikin ayar ko hadisin sai aka faɗi tsinuwa ko aka ce Allah ya fushi أو وعيد في الدنيا أو عذاب في الآخرة. كوكما أبندا أكفت وننركو كو ونحجي كو ونهكمتي لباء متمن دائكة الدنيا كوكما أكفت وننسا كما كنت لدي سامو على هرا إذا تدعى أبندك جوانا أتتنسا كبائرة سيدك جين كبائرة جلو بين يلوفكاني da haka malamai su sabani ba akan cewa riba haramun ne cinta da ke make ke ne akan ta to shi kan da yake shine wai ne hukuncin da dai mutum yana ta'amuli da riba amma ya bari ya daina wai ya za ya tuba to ai tubar ita ce dainawa in ka daina abun saboda Allah kuma da niyyar ba za ka sace kowa kansa ba shine tuba abin da ake cewa tuba shine dama al-iqla' an-dhunub ka cira tu ka bar wannan sabon Allah da kake yi kuma bai saboda Allah idan ba saboda Allah sai wai saboda ka rasa ne mutum ne da yana karbar riba yanzu sai aka hana shi za ce ya tuba ya tuba ba zai samu bane saka da ya samu zai karba amma ya bari dai saboda Allah kuma barin da niyyar ba zai sake komawa kai ba abinda ke nuna yayi nadama akan abinda ya aikata da shi ake cewa tuba dan haka wannan da ya daina in dai ya daina saboda Allah ne ba wai ya rasa bane ba shi ne tuba da haka wannan ya tuba kuma abinda yana baya in ya tuba saboda Allah ne to Allah madaukake sarki kuma ya fi masa in dai har ya tuba tuba ta gaskiya to Allah madaukake ya karbi tubar sa kuma Allah madaukake sai ya alƙawarin ya fi wa mutumin da ya tuba يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما إذا متين يا أيت الذنوب كما يتوب يدينا سبوه الله فالله مدى كتين سنتين كأتوب السعر da haka ba shi da alaka da karban addu'a sai ya riga ya tuba yanzu ko da da yayi mu'amala da riba ya tara dukiyar ta hanyar riba ne in ya tuba wannan dukiyar ta zama halal gare shi kuma Allah madaukakin sarki ya riga ya ce wa illa ma salafa illa ma qad salaf amma wa man aada fa intadu billahu minhu da haka tubar da yayin nan tana nuna cewa yanzu ya fita daga cikin wancan sabon Allah da yake yi kuma Allah madaukakin sarki ne karba addu'ar sa tambaya ta biyu yace shin ya mutum zai zama irin ku a wajen karatu da malanta shin malan kuma da irin littattafan nan da muka fara da su kuka fara in haka ne shin malan dan Allah ya ake yi ku haddace hadisai da tarihai ko kuwa mantawa a ba mu shara a matsayin mu na ɗaliban ilimi wato wannan magana ta dauki hankali na sosai shine ma dalilin karanta takardar gaskiyar magana shine bai kamata ka yi misali da ni ba ka ce wai ya za mu zama irin ku ba ni ban fi ka ba ballantana kai kwarai ka zama irina ni wani cikin ɗaliban ilimi ni ɗan almajiri ne ɗan ƙolo a cikin ɗaliban ilimi za ta bai kamata a ce wai da ni kake ganin cewa wai za ka samu ilimi magwajinka na samun ilimi ba ba amma magana su cewa wai mu ma da irin littattafan da suka fara da su muka fara da ban san littafin da ka fara da shi ba kai ban san wanne littattafai ka fara ba balla tana gane irin wanda na fara da su ka fara ko ba da irin su ba da mun zauna da kai ne ka gaya min cewa ga irin littattafan da kake karantawa in kuma kana nufa a wannan majalisin wannan littafin da nake karantawa kake nufi shi ai ba zai yi a ce da shi za a fara karatu ba dama ba da shi ake fara karatu ba shi kuma karatu in kana zuwa majalisin karatu kakan ji littafin da ka kai ka ji kuma kana jin littafin da baka kai ma ka ji ba idan mutum yana zuwa wajen malamai karatu za a karanta littafin da ya iso za a ma karanta wanda bai iso ba ko wanda baka iso din ba ma ciki sai ma za ka yaga wasu karatun in kana zama a wajen da ake yin karatu kafin ka iso su ta iya su musamman in Allah bai da kusan sarki ya sa mutum yana da basira sai ga yayi karatun wani yayi nasa na wani wanda zai ga gurin dalibi dan wani abokin mu ne saboda kwakwalwa da Allah bai da kake masa in an yi musu karatu a aji wai in yara suna tsoron su za su manta karatun su sai ya ajiye musu sai ya je ya masa karatun sai ya ajiye musu ya ajiye na sai ya ajiye na wayancan da ka in ka manta naka kai ba sai ya biya maka naka to kaga ba kowa yake samun irin wannan ba amma dai shine in dai kana zuwa majalisin karatu to dole zaka samu abin da zaka gane ko da za a yi wani abu da ka gane ba a cikin zaka gane amma in kana nufin wannan karatun da muke karanta ku ta shari'a a to ba da shi na fara karatu ba kuma kai ma bai kamata a ce da shi zaka fara karatu ba in dai farawa ne yake kuma ya ake haddace hadisai da kaɗan kaɗan eh yau da kullum la'alla in ka duba za ka ga furfurata ta fi haka yawa to kaga ai daɗe wanda yana jin hadisan sun fi naka haka kaɗan kaɗan ɗaya biyu biyu uku uku da haka ne lokacin da kake da lokacin isasshe kana zama zaman hadda sosai amma lokacin da abubuwa suka yi maka yawa ba za ka iya zama hadda ba kuma ko ka zauna don haddar ba za ka zaunu ba amma dai a hakan zaka rinka haddacewa wasu a wajen research a wajen karantarwa haka wasu zaka rinka ka san hadisan amma baka haddace su ba amma yau da kullun kana karantarwa sai ga kana haddace su kana haddace su ka haddace kamar haddar ba ta zauna sosai ba yau ka faɗe shi a wajen karatu gobe ka faɗa a wajen karatu sai ga haddar ka zauna to gaskiya shi karatu a hankali yake zama shi ba wai cusawa ake da ƙarfi ba in ka cusa shi da ƙarfi zai fita ba wai kamar karatun jarabawa da ake yi ba a makarantu da yake da ƙarfi ake cusawa ai da ƙarfi yake fita kana fita a ajin jarabawa to shi ma ya fita wani ya je ya yi karatunsa na jarabawa ya ba karo kwakwalwarsa da karatun hadda zai zo ya rubuta ya zo kofar aji zai shiga wani ya ce masa ina kwana ya ce kai ƙarfi mantar da ni ka ji wannan kai suwa ba za ta mutu za ka zabar da shi haddar biyu za ka tsaya su furkusacciyar haddar ya kai shi karatu a hankali ne Allah ya ji kuma malam Muhammad Awwal Albani Zaria yana wani misali yace shi karatu kamar kwallo ne yace kwallo an ka turo ta daki a hankali sai ta nemi ta zauna yace amma an ka bugo ta da karfi haka za ta koma da karfi ta yi waje to haka ne karatu a hankali a hankali a hankali ake shigarwa Allah ya sa mu dace shawarwari suna da yawa gaskiya in aka ce shawari za a bayar to majalisin gaba ɗaya zai kare akan shawari saboda harkar ilimi ta wuce wasa Allah ya dakatar da mu la'alla wani lokaci in mun samu dama sai mu ba da shawarwari babu zikri amrin nabi sallallahu alaihi wa sallam ummatahu bi nuzul jama'ati wa tahlilihi iyyahum al furqa wannan babi zai yi magana akan ambaton umarnin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa al'ummarsa bi nuzulil jama'ati annabi ya umarci al'ummarsa da su zulumci haɗuwa a inuwa ɗaya wa tahlilihi da kuma yadda annabi yake tsawatarwa iyahum ga su al'ummar tasu al-furqa yake tsoratar da su yake tsawatar da su akan rabuwa in ma kuma ta ba babin da muka karanta a baya a malam ya kawo ayoyin alkur'ani ne waɗanda suke umarni da haɗuwa da kuma ayoyin da suke hana rabuwa to ahlus sunna kullun suna tafiya ne akan littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya wasu wanda suke ɗauka su sun yadda da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun ɗauka wai in babu aya ne sai a nemi hadisi a'a kafada da kafada suke tafiya aya da hadisi ba sa rabuwa duk abin da aya ta yi magana a kansa ta jawo ta kafa da to ana bukatar kuma in ka san wani hadisin Annabi ba ka shi ba ka gawo ba ka cewa tunda akwai ayi shikenan ta yi san a'a idan har wanda ya kawo sakon daga Allah madaukakin sarki yana da wani wata magana da yi to karanto dan a iya samun wani karin bayani da yi akan sakon da yazo da shi daga wajen Allah madaukakin sarki na Alkur'ani to shi yasa malam bayan yayi wancan babin da yake magana da ayoyi sai kuma kullu babu ne magana akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin asalin littafin sai Imam al-Azhari yana kawo da isnadin sa yana kawo riwaya da isnadin sa har zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko zuwa sahabi idan hadisin mauqufi to amma daga cikin abin hanyar da ake bi don istishare shine a cire isnadin saboda a rage yawan littafi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وانا حديث عمر بن الخطاب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله يأتي man arada buhatal jannati duk wanda yake son zaɓaɓɓen gidan aljanna fal yalzamil jama'a to ya lazinci haɗuwar kai fa inna ash-shaytana ma'al wahid domin shaytan yana tare da mutumin da ya zamo shi kadai wa huwa min al-ithnaini ab'adu ya fi nisa da mutum biyu shaytan ya fi kusaci da mutum daya ya fi kuma nisa da mutum biyu ya fi kenan nisa gurgurdan yadda mutane suka karu gurgurdan yawaitan mutane gurgurdan ne nisantar shaytan gurgurdan raguwar mutane gurgurdan ne kusantar shaytan buhbuha suka ce ay khiyaruha wa awsatuha zaɓaɓɓiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana a cikin wannan hadisin daga cikin hanyar da zamu bi dan mu samu gidan aljannan nan zababbe mu haɗu in muna so mu samu aljanna daga cikin hanyar samun aljanna akwai haduwa shi shi haka kenan daga cikin hanyar nisantar aljanna akwai ne rabuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai babu misali yace domin shaytan yana tare da mutum da yake shida in ka zamo kai kadai to shaytan bai fa nasara a kanka da zaran kun zama biyu to shaytan zai fara gudu duk abin da ka sani na sharri na mara kyau mutum idan yana so ya yi shi to ya fi so ya zama shi kadai ne ba wanda yake ganin sa haka ne ko ba haka bane haka ne da yawa idan da wani a wuri to za ka ji tsoron yin wani abu shi yasa ko amana za ka bayar ba ka so a ci amanar musamman ta kuɗi to ba da mutum biyu kar ka ba mutum ɗaya idan mutum ɗaya ne zai yi tunanin shi kaɗai ne ya sani shi kaɗai ya ta hanyar da zai takura ba a gane ba amma idan su biyu ne ka haɗa su to kowa yana jin tsoron in ya takura dan uwansa ne zai gane wannan ma yana ganin dan uwan zai gane in ya gane ko mai kudin zai sani in shi yasa hidimar amana ba a so a ba mutum daya wannan sai dai amana ce ta sirri kuma sirrin ya zama ba wani sirri ne shi ba da yake komawa zuwa ga wata amana da za a ba wa danka wani ba wannan yana daga cikin sirrin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana tafiyar mutum shi kadai duk da cewa malamai sun ce ba hani ne na haramci ba hani ne na karhanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zama shi kadai ke tafiya a wani hadisin ma mutum biyu yace ar-rakibu shaytanun war-rakibani shaytanani wa thalathatu rakbun manzo Allah ce mai tafiya shi kadai shaytan ne suka ce ba ana nufin wai shi shedani bane, ana nufin cewa zai kwaikwayi ayyukan shedan da wuri dan shi kadai ne ba wanda yake tare da shi. Duk barkancin mutum idan akwai a wurin da mutane suka san shi ne to yana ragewa, sabanin dan bariki in ya tafi wurin da ba wanda ya san shi to zai barkancinsa yadda yake so, dan ba wanda zai san shi ya ce dan wane ne ko dan wance ne, ba wanda zai faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ar-ratibu shayban, abinda ke nuna ba a so mutum ya tafi shi kadai saboda zai fi samun damar ƙetare dokokin Allah in shi kadai ne. Sannan abinda zai galaba a kansa shi kadai da yawa saɓanin idan ba shi kadai ba ne, sai yace war-ratibani shaybanani, haka nan matafiya su biyu su ma shaydanu guda biyu, kuma suka je saboda su biyu sun fi saurin haɗin baki. Ka san mutanen da suke su biyu ne haɗin baki ya fi sauri a kan mutum uku, da wahala a haɗu uku a haɗe baki, amma ana haɗuwa biyu a haɗe baki. Ko mata ne in Allah maɗaukakin sarki ya maka guda biyu za su yi haɗe maka baki da wuri, amma suka kai uku haɗin bakin yana wahala. Dan ƙarshe biyu ne su haɗe baki su bar ɗaya, ɗayar kuma za ta tauna a filin ta gani. Kuma in kana so ka hikima ma in suka haɗe baki biyu suka haɗe baki ɗayar kai kuma sai ka haɗe da ita. Eh kaga shikenan. An ce wani haka yi matan su guda biyu suka haɗe baki suka watsar da ɗayar. Ina su zo tana kuka. Wallahi sun haɗe baki komai su kaɗai suke yi. Ko magana ba sa yi da ni ko hira. Eh sai wani abu sauki ne ni mu haɗe da ke. Kana ganin wancan haɗuwan za ta dore? Ba za ta dore ba. Za ta yi suka haɗu suna hira sai ce ke kuma zo mai namu. A yi shikenan dole haɗuwa ta wargaje. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce fa inna shaytana ma'al wahid. Dan haka karka ware kanka kai kadai. Kai kadai abinka. Idan harkar neman ilimi kake yi kar ka zama kai kadai kake kayanka, a ka samu abokin taimakekeniya dan wani abin da ka manta wani zai tuna maka, wani abin da ka gane ya ka gaya wa dan uwanka, shi ma abin da ya gane baka gane ba zai gaya maka. An fahimta ku? An al-Harith al-Ash'ari, an al-Harith al-Ash'ari رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يأمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن. وذكر الحديث بطوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. حديث الحارث الأشعري الله يكرمه شهيدا صحابي لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن الحارث أجل شوى الأشعري sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne, duk da cewa su ba sa kadan ne, shi yasa ma wasu cikin malamai suka ce ba shi da hadisi ko dai shi wannan, haka wasu cikin malamai suka ce, kamar da Imam Mizzi ya faɗa cikin Tahdhibul Kamal yace ba shi da wani hadisi kwata kwata sai wannan al-Harith ibn al-Harith al-Ash'ari. Wasu kuma sun ce hadisin sa biyu ne saboda al-kunyata Abu Malik, akwai Abu Malik al-Ash'ari shi sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi shahara akan wannan. Al-Imam Muslim ya fitar da hadisin Al-Tuhur Shatarul Iman a cikin littafin sa. To hadisin yake daga Abu Malik ne Al-Ash'ari. To wasu malamai sai suka ce Al-Harith ibn al-Harith ne Al-Ash'ari, shine Abu Malik Al-Ash'ari din. Ba Abu Malik Al-Ash'ari wanda ya shahara da al-kunya bane, a'a wannan Al-Harith ne. Inda shi ma al-kunyar sa Abu Malik ne. Suka ce hadisin sa ne saboda isnadin ma nafcin wannan isnadin da ya rawaito wannan hadisin, da haka wasu suka ce a'a akwai wancan hadisin, wasu kuma suka ce a'a wancan Abu Malik wanda ya shahara da al-kunyar shi ne da wancan hadisin, da haka hadisin al-Harith shi kadai wannan ne hadisin shi kadai abinda ke nuna maka bai dadewa da zama da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzan Allah yace inna Allah ta'ala amara Yahya ibn Zakariya, Allah madaukakin sarki ya umarci Yahya dan Zakariya annabin Allah da khamsi kalimati, ya umarce shi da wasu kalmomi guda biyar ya amalu bihinna, yayi aiki da su, wa ya'muru bani Isra'ila, kuma ya umarci bani Isra'ila ma ya'maluna bihinna, su aiki da su. Inda annabi Yahya yana daga cikin annabawan bani Isra'ila, kamar yadda annabi Musa yake, kamar yadda annabi Isa alaihi salam yake, kamar yadda annabi Dawud yake, kamar yadda annabi Sulaiman yake. Kasan bani Isra'ila ne sun tara annabawa da yawa, mafi yawan annabawan Allah duk daga bani Isra'ila ne. To Allah ya umarci Yahya dan Zakariya ya isar da waɗannan kalmomi, shi yayi aiki da su, sannan ya ce wa bani Isra'ila ba su aiki da su. Wa zakara al-hadith bi tulihi, da ittisali sai ya ce ya ambaci hadisin da tsawonsa, saboda hadisi ne mai tsayi. Idan hadisi yana da tsayi, yana da cikin ittisalin da ake takaicewa, sai a yanko wurin da ake so a kafa hujja da shi, sai a bar sauran, saboda tsayin hadisin shi yasa sai takaita shi. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shi hadisin manzon Allah yace yana ba da labarin cewa Yahya ibn Zakariya yana gaya wa bani Isra'ila, wa ana amurukum bi khamsi, kuma ina umartan ku da abubuwa biyar, amarani Allahu ta'ala bihinna, Allah ya umarce ni da su ne, ma shi yasa nake umartan ku, ai ya umarce ni, ya ce umarce ku al-jama'a, Allah ya umarce ni da in gaya muku ku zama masu haduwa ba masu rabuwa ba, kada a samu su rinka tawaye su balle, wancan su ware kansu, wancan su ware kansu, sai ba sa karkashin shugabanci guda daya. Wastam'a wa ta'a, kuma ku zama masu jin maganar shugabanninku, wa ta'ata, kuma masu musu biyayya, wal hijra, sannan ya umarce ni da in gaya muku hijira, ku yi hijira daga wurin kafirci zuwa wurin musulunci. Idan kuna wurin da kafirci yayi katutu aka hana ku bautar Allah, to ku tashi ku koma inda musulunci ya samu tsayuwa, inda za ku yi addinin musulunci. Wal jihadu fi sabilillahi, kuma ya umarce ni da jihadi dan ɗaukar kalmar Allah. Ban faraqal jama'ata shibran, duk wanda ya rabu da taron tawagar jama'a da suke karkashin shugabanci daya, shibran ko da taki ɗaya ne, shi ta ashibru taki, tsakanin babbar yatsa da doguwar yatsa an ka bude su, shi ake cewa ashibru a larabci, ba wuce kan ce taki. Wasu sukan ce daga babbar yatsa ne zuwa ta kusa da yar kuriya, in ka bude su kuma kusan duk abin ɗaya ne, daga nan babbar yatsa zuwa wannan doguwar in ka bude kusan ɗaya ne da wannan babbar yatsar da kuma wannan ta kuriyar ita ma in ka bude su, to shi ake cewa ashibru. To duk wanda ya rabu da jama'a gargwadon ko da taki ɗaya ne, wato da a kankanta maka duk wani abin da za ka yi na rabuwa da al'umma yana da girma a musulunci, faqad khala'a riqqatal islam min ra'sihi, to ya cire igiyar musulunci daga kansa. Duk wanda ya rabu da al'umma ko da taki ɗaya ne, al'umma tana haɗe ƙarƙashin shugabanci guda ɗaya, sai kawai shi kuma yadda ya yi tawaye. Da waɗannan hadisan duk suna magana akan wato mutu al'umma ya zama ne suna wani shugabanci da suke bi, al-wilayatul uzma, a ce al'umma suna tare a ƙarƙashin wani shugaba da yake jagorantarsu, kawai waɗannan wani sai ya tsalle su tashe su mutane su zama 'yan tawaye, abinda zai kai zuwa ga zubar da jini. Domin shugabanci wani abu ne wanda shi duk wanda Allah madaukakin ya dora shi a kai, to in kana so ranka ya ɓaci ka taɓa masa wannan shugabancin nasa. sai ga addinin musulunci ko kadan bai ba da dama ya tawaye shugaba ba bai yadda ba duk yadda shugaba ya kai da lalacewa addinin musulunci ya bada ƙarfi akan hakuri da juriya da biyayya wa shugabanci ko ya yake asa duk inda shugabanci ya lalace ya babu shi ba duk inda shugabanci ya lalace ya babu shi wanda yana saboda irin fitina da ake samu a cikin wannan kasar na rashin zaman lafiya kashin tashina sace mutane da biyan kudin fansa da sauransu sai na jone na cewa shi da an zana ba gwamnati da yafi wai da an zana ba gwamnati da yafi saboda wai jami'an tsaron da alkalan da waye duk cin hanci ne da rashawa to ai in kana ganin yanzu ana barna ne idan aka ce babu shugabanci to sai ka ga cewa ashe da babarna ake mai yanzu ne ake barna don ga duk mabarnaci duk barnar sai yana tuna wajen akwai jami'an tsaro ko da in ya bada kudi daidai kwaci kansa in ya bada cin hanci da rashawa zai kwaci kansa amma dai yana tunanin cewa in ya shiga hannu ai ba zai iya kwaci kansa ba sai ya bada cin hanci da rashawa ko to in babu gwamnati ba ruwansa da wannan ba ruwa abinda suka dama suke yanzu waɗannan yan kidnappers ai saboda su sun yi tawaye wa gwamnati ne ba ruwansu shi yasa suke cin karansu ba babbaka ba ga abinda suke yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi tawaye wa jama'a ya ware kansa ya fita daga cikin al'umma ko da ta kide ne saqad khala'a riqatal islam bi ra'si ar-riqatu asali ana fadawa igiya ne da ake daura wa dabba a wuyanta in za a jata duk ake cewa riqqa in kana so ka ja dabba sai ka daura mata igiya a wuya in ka ga mutum ya daura a kafa to bai iya jan dabba bane amma wanda ya san yadda ake jan dabba kuma ta bika to ka sa mata wuya ko kokuwa za ku yi to za ka fi nasara a kanta a kan a ce a kafa ka daura mata to kasancewan yadda dabba an daura mata igiya a wuya akan ja ta inda ake so a ja to sai ake kamanta mutumin da yadda zai bi musulunci kamar akuya ce da aka daura mata igiya tana bin mai janta wanda yake bin musulunci kenan to duk wanda ya tawayen nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kamar ya cire wannan igiyar ne da aka daura masa a wuya yake bi illa an yuraji'a sai dai idan ya koma wannan yana daga cikin alfaz lafuza da suke zuwa cikin hadisin annabi alaihi salatu wassalam waɗanda suke na tsoratarwa amma ba sa nufin cewa mutumin da ya tawayen ya zama kafir dan wani ya an ce to kamar ya cire igiyar musulunci to ya fita abu ya yi ridda kenan ko ba haka ake nufi ba a musulunci ba a ce wanda ya tawaye kafir abinda ke nuna maka kenan ba kafirci ake nufi ba in kuma an ce maka kafirci a wani wuri ka gani to ba kafirci babban ake nufi ba domin kafirci kala biyu ne akwai al-kufrul akbar akwai kuma al-kufrul asghar wanda Abdullahi dan Abbas yake cewa su kufrun duna kufri kafirci ne wanda bai kai wata babban kafircin ba duk abinda shari'ar musulunci take masa kafirci ana ce masa kafirci amma idan ba a fitowa daga musulunci sai a ce wannan kafirci ne karami kufrun duna kufr al-kufrul asghar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ifnani fi ummati bihuma kufrun abubuwa guda biyu a cikin al'umma ta kafirci الطعن في الانساب والنياحه على الميت الطعن في الانساب سوكان دنگنتكر متالي النبي يا جلاله كافرتي والنياحه على الميت ده كرور كوكان متوا شي ما من الله يا جلاله كافرتي اما هو ده مالم مسلمينجي متن ده زي wannan kuma a ce da shi kafiri ba to da ka wadannan suna nuna wato barazana ne wa mutum ya dauki wasu dabi'u wanda ba na musulunci ba yana yi ya fita daga cikin dokokin addinin musulunci duk wanda ya tawaye ko da ta kide ne to ya shiga hanyar da ba ta musulunci ba mutum yakan iya shiga hanyar da ba ta musulunci ba amma kuma yana nan a matsayin sa na musulmi to da shi musulunci ai maratib wannan hadisin shi ma yana nuna mana hadarin tawaye wa jama'a bayan ana tare. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man faraqa al-jama'ata wa khalafa at-ta'a mata mitatan jahiliyya wa man i'tarada ummati birraha wa fajiraha la yahtashimu min mu'miniha wa la yathimu bi ahdiha falaysa min ummati wa man qutila tahta rayatin 'ilmiyatin yaghdabu lil 'asabiyyah wa yuqatilu lil 'asabiyyah wa yad'u li 'asabati Allah wa wala li 'asaba mata mitatan jahiliyya. Hadithan Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man faraqa al-jama'a, duk wanda ya rabu da al'umma, wa khalafa at-ta'a, ya saba wa biyayya wa waɗanda Allah madaukakin sun ce dora musu shugabanci, mata mitatan jahiliyya, ya mutu irin mutuwar siffar mutuwar jahiliyya. Anan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana hana mu rabuwa da al'umma da sabawa waɗanda Allah madaukaki ba su shugabanci. Irin waɗannan hadisai suna nan da yawa, kuma za mu karanta su. Da yawa cikin mutane ba sa son jin irin waɗannan hadisan saboda zafi da ƙuna da suke gani na zalunci shugabanni. Mutane sun fito a gaya musu hadisan tawaye, haka da kowa gaba ne, haka ne. Wanda yake faɗan ai tawaye shi ake ganin shi ne jarumi. Jarumi kuwa na hakika wallahi shi ne wanda ya tsaya akan littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko mutane ba haka suke so ba. Duk lokacin da aka ce yar Annabi, ta ce duk wanda zai bi ta nan ya bi ta cikin nabar da kulos, kada ya bi wannan babbar hanyar saboda wata maslaha ta al'umma, wata maslaha kawai, ko wani bincike da ake yi a wajen malaman musulunci haramun ne ka bi wannan hanyar. Dan abin da yake ayin ba saban Allah bane, bi ta san ba saban Allah bane, amma inda hanyar bin saban Allah ne yake abi, to haramun ne. Ba so kai wata hanya guda daya, hanya kake so kai guda daya rantsatsiya a nan garin, sai kace so ake, sai kace so ake, sai an jira in kowa ka so ayi, kana ga gwaya su na hanyar nan. A ce kowa sai ya yarda a nan za a yi hanya, da Allah kana ganin zai yi sai tawaye kenan. Mata mitatan jahila, in ya mutu a haka ko aka kashe shi, to yayi mutuwar jahiliya. Me ya mutuwar jahiliya? Yayi mutuwa irin yadda jahiliya suke mutuwa ba tare da shugabanci ba, ba gargashin shugaba ba, aka wasu malamai suka fassara. Saboda kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa jahiliya ba shugaba, kawai kura ta ci kura ne, duk wanda ya fi karfin ka ya danne ka ya kwace maka, kabilar da zama wata kabila kawai ta fi karfin ta shikenan ta mata kwace. Wasu malamai suka ce mata mitatan jahiliya, ya mutu irin mutuwar jahiliya da lokacin babu shari'a, ba dokoki na bin Allah da bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa man i'taraba ummati, duk wanda ya kalubalanci al'ummata, wato ya yaƙi al'ummata, barraha wa fajiraha, na kirkinta da na banzanta cikin al'ummar. A riwayar da ta zo cikin Imam Muslim, wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha, duk wanda ya yi tawaye wa al'ummata yana duka ko saran mutumin kirki da mutumin banza, la ya ta shan mu'miniha, ba ya jin nauyin mai imani a cikin al'ummar,
wala yafini bi ahadiha, kuma baya cika alƙawarin wanda al'ummar ta yi masa alƙawari, wato wanda shi ba musulmi bane amma al'ummar ta yi wani alƙawarin zamantakewa da shi da zama lafiya. Bai kyale mumini ba, bai kyale kafirin da aka yi amana da shi ba. Wa man qutila tahta rayatin ilmiyyatin, duk wanda aka kashe shi na falaysa min ummati, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan baya cikin al'ummata, falaysa min ummati baya cikin al'ummata, shi ma wannan yana nuna cewa girman laifin ne saboda yayi ayyukan da ba al'umma ba aikin da aka ummaci al'ummata ta yi bane. Ya ɗauko wasu halaye, wasu ɗabi'u wanda ba na al'ummata da aka umarce su ba, wanda ke nuna shi ma babban laifi yayi amma dai ba fita daga musulunci ba, kamar yadda muka faɗa a baya. Wa man qutila tahta rayatin ilmiyya, duk wanda aka kashe shi a riwayar Muslim, wa man qatala tahta rayatin ilmiyya, duk wanda yaki ko wanda aka kashe tahta rayatin ilmiyyatin, a ƙarƙashin wata tuta mai shubha, al-ilmi ash-shay'ul ilmi shine abin da yake al-mustabi lan yastabin wajhuhu, abin da fuskarsa bata fito fili ba, wato duk yakin da za a yi ya zama da cewa yaki ne da fito fili tsakanin ƙarya da gaskiya, amma duk yakin da ya zama akwai rudani a cikin ka shiga karkai da ka shiga yaƙin ƙabila da ƙabila ba dan Allah ba dan addini ba, yaƙin gari da gari ba dan addini ba, duk irin wannan kar ka shiga, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce in aka kashe ka a cikin irin wannan yadbabu lil asabiyyati, mutum yana fushi ne saboda asabiyya ta'assubanci ƙabilanci, wa yuqatilu lil asabiyya yana yaƙi ne saboda ƙabilanci, wa yad'u li asabatillah yana kira zuwa ga dangantakarsa, wa wala li asabati yana nuna soyayyarsa ne saboda dangantakarsa kadai, ma ta ni ta jahiliya, manzo Allah ya ce shi ma wannan ya mutu mutuwa irin siffar mutuwar jahiliya. Idan kana karanta irin waɗannan hadisan zaka gane halakar masu da'awar Hausan nan ta wannan zamani, masu da'awar ƙabilancin Hausa da ta'assubancin Hausawa da gangamin Hausawa, za ka gane cewa suna kiran mutane zuwa ga halaka ne, domin addinin musulunci bai ce a kira mutane zuwa ga komai ba sai zuwa ga mai al-islam, musulunci kawai. Ba ruwana da ƙabilancin, ganginmu ne suwa ne, jininmu ne suwa ne, yaranmu ne suwa ne, garinmu ne, a abul islamu la abul isyam idan ta karu da ɗaifin autami illa da ba su suna ƙabilancin su ba, mu banu ƙaifin ne, mu banu tamimin ne, ya ce ni kawai ban san komai sai musulunci. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kana cewa wasu tsirarun mutane ne suke yin abu, zaka samu mutum yana da account kaman biyar shi kadai zai fasting a kan maganar ƙabilancin Hausa, kuma sai zai da wannan account ɗin nasa wanda shi nasa ne ya zuwa ga zagin mutanen kirki da aka sani a ƙasar nan, sun yi abin kirki sun jaddada musulunci irin su Usman dan Fodio, an kai zuwa ga zagin su da aibata su, kawai sun yaƙi ne suka daddasa Fulani suka rushe Hausawa, wai sun rushe sarakunan Hausa ne suka kafa sarakunan musulunci a sarakunan Fulani, yanzu mutum Bauchi dai ka gaya masa haka, ya kuma Bauchi ba Fulani ne, ka gaya mutum Bauchi ai ka fara wannan ka disqualify din kanka. In har haka ya faru kawai ka iya cewa bai wuce waɗanda suka bi ɗan Fodion Fulani ne suka fi yawa, ko ba abin mamaki ba ne wannan ai, ba abin mamaki ba ne, ko abin kirki ne ka bai da shi, ai mutanen ƙabilar ku suna sun makhaɗa khuduban an yaminihi al-khab wa yasarihi ثم خط خطوبا عن يمين الخط ويساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم وقال بأصبعه على الأرض خطبة من قال صلى الله عليه وسلم وقال أيضا بمعنى وفعل أكد القول بمعنى الفيل يجد هذا السا أكن كسائزان ونزاني قال هذا سبيل الله wannan zanen guda ɗaya da banzan Allah yayi sai ya ce wannan ita ce hanyar Allah tun kanan zane duka banzan Allah zana a ƙasa ne wa qala yace hadihi subulun waɗannan hanyoyin da yake na hagun da dama sai ya ce waɗannan kuma hanyoyi ne wacce ba ita ce hanyar Allah ba hanyar Allah guda ɗaya ce kenan guda ɗaya sai ce hadu subulun waɗannan kuma hanyoyi ne hanyoyin bata kuma nawa ne da yawa ala kulli sabilin minha shaytan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akan kowace hanya daga cikin waɗannan hanyoyin wannan hanyoyin masu yawa akan ita ce hanya mai kakkiya hanya ta mai kakkiya fattabi'uhu annabi yake ku bita wala tattabi'u sana karan da manzon Allah ya zana na bata fatafarraqu bikum an sabilihi sai ta raba ku da hanyar Allah zalikum wasaqukum bihi wannan shine abin da nake muku wasici da shi la'allakum tattaquna ko kwatar dokokin Allah Abdullahi dan Mas'udin yana karanta wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ba hadu in ana so hadu shine ko yari gaskiya shine shi al-khutub allati an yamini wa yasari da yake fata wala tattabi usbul usbul din shine al-khutub allati an yamini wa yasari shine zanan nan wadda'i ala ra'si sirati kitabullahi wadda'i min fawqi sirati wa'idullahi fi qalbi kulli حديث النواس ابن سمعان صحابي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي ضرب الله مثلا الله ما دوك يا بغا مثالي صراط مستقيما يا بغا مثالي ده hanya madaidaiciya ga nan hanya guda ɗaya dodar wanda za ta kai mutum zuwa ga Allah wa ala jambatay sirat surani a gefan hanyar dan guda ɗaya ta Allah kuma akwai katanga guda biyu ko kace garu a yaran mutanen bauchi wato akwai garu guda biyu hanya ce ga tanin dokar guda ɗaya amma a gefen hanyar akwai katanga nan ma akwai katanga hagun da dama baina kuma abwab mufattaha a tsakanin waɗannan a wannan katangun akwai abwabu mufattahatan akwai kofofi wanda zaka iya shiga nan akwai kofofi nan ma akwai kofofi a cikin kowace katanga akwai kofofi wa alal abwabi suturun murkha a kofofin kuma an sa wasu labule da aka sake su akwai wani labule murkha an sake shi akan kowace kofa wa ala babu sirat ba'i akan hanyar can farkonta akwai wani mai kira yana kira يقول لنا شوى يا أيها الناس يا أكومتا نأرخل الصراط جميعا كوش دهنن ننقبا إلنكو ولا تتفرق وكالكو لربا وهذا بكبوا أن ننهنجر دوتر وداء ندعو من فوق الصراط دا أكون ميكرن جنا كلا فوق الصراط شكونا كان حنيا وانسا جنا تنفر كان حنيا ينا كلا كتهو كبوا أن ننهنجر كالكو كوشي كبي كالكو لربا وانن كبينا كان حنيا yana kira shi ma fa idza arada insanu fataha shay'in idan wani ya so ya bude wani abu min tilkal abwab daga wadannan kofofi da suke hagun da dama qala lahu shi wannan mai kira nabi sai yace wai hak yace kai ton kala taftahu kada ka bude shi fa innaka in taftahu in har ka bude shi talijhu to zaka shiga aka manzo Allah buga wannan misali ga hanya nan daudar guda daya ga katanga nan ta dama ga katanga nan ta hagu a jikin waɗannan katangu akwai kofofi kana tafiya kana samun kofa kowace kofa an sa mata labule a can farko ta farkon hanyar akwai wani mutum yana kiran mutane yana ce ya ku mutane ku biyo wannan hanyar kar ku kauce ku biyo ku taho da kuma wani akan hanyar shi kuma ba a farkon hanyar yake ba yana tsaye akan hanyar ne yana ce muku kada ko ɗaya daga cikin ku ya kauce idan wani yana so ya bude labule daya ya shiga wata kofa sai ce masa kar ka yadda ka bude in ka bude za ka shiga sai annabi yake fasirabu al-islam misalin nan shine wannan sirat hanya ita ce musulunci was-sutur hududillah labule kuma da aka sa akan kofofin nan sune iyakokin Allah kar ku bude su kar ku tsallaka iyakar Allah wal abwabu maharibullah kofofin nan kuma sune abubuwan da Allah ya haramta in dai kun daga labule to za ku saba wa Allah kar ku daga labulen da ku tsaya akan iyakar da Allah madaukake ce kar ku tsallaka wadda'i ala sirat ala ras sirat wanda kuma yake kira akan farkon hanyar nan kitabullahi shine alqur'ani littafin Allah kullun yana kiran mutane ku zo ku bi hanyar Allah ku bi hanyar Allah ku bi hanyar Allah wadda'i min fuki sirat wanda yake kira kuma akan hajja yana cewa mutane kar ku bude kofar nan za ku shiga in kun bude wa'idullah shine mai wa'azin Allah fi qalbi kulli muslimin a zuciyar kowane musulmi Allah madaukakin sarki yana wani haske a zuciyar musulmi in zai yi abin da Allah baya so sai wannan hasken da kake zuciyar sarki ka karkai Allah baya so kai ina cewa karkai alqur'ani yana kiran kowa ku taho kan hanya in za ku kauce zuciyar mumini tana ce masa kada kai Allah baya so kada kai Allah baya so kenan akwai mai kira na bayyane da kuma yake kira na boye wanne ne mai kira na bayyane alqur'ani kullum yana kiran mutane su bi hanyar Allah wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili yana kira alqur'ani kullum shi yasa a cikin a wannan hadisin a ruwan al-imam at-tirmidhi a ƙarshe sai yace wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim Allah yana kira zuwa ga gidan aminci shine aljanna Allah ka sa mu wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim yana kuma shirye wanda ya ga dama zuwa tafarki wanda yake madaidaici Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.